Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Majalisar Dokokin Kasar Pakistan ta yi waje da Prime Minister Imran Khan bayan wata kuri'a da ta kada a jiya Asabar kusan shekaru hudu da ya hau karagar mulki. Kuri'ar da ƴan adawan suka shirya akan rashin amincewa da salon mulkin sa ta fara ne a cikin dare agogon kasar mintoci bayan da kakakin majalisa Asad Kaiza daga jam'iyyar Khan mai mulki yayin sanarwar bazata ta yin murabus. Kaiza ya gayyaci wani babban dan majalisa na bangare yan adawa Ayaz Sadiq da ya ci gaba da aiki a matsayin kakakin majalisar mai wakilai 342, yana mai cewa ba zai iya zama cikin wannan hadin baki da wata kasar waje a hambarin da Prime Minister ba. Daga bisani, Sadiq ya sanar da cewa yan majalisa 174 sun kada kuri'ar rashin amincewa da mulkin Khan. A jiya Asabar, mazauna gabashin kasar Ukraine sun gamu da mummunan samame ta sama. Gwamnan yankin ya gargaɗi farar hula da su gaggauta ficewa daga yankin yayin da Rasha ta ƙara ƙaimi a hare-harenta a yankin. Gwamnan Sarhi Gaidai ya shaidawa wani gidan talbijin na ƙasar cewa Rasha tana ƙara ayyukan sojinta a kan kashi 1/3 na yawan mutane da suka rage a yankin Luhansk na Ukraine. Masu sharhi a kan aikin soja sun ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya karkatar da mamayarsa zuwa gabashin Ukraine bayan da sojojinsa suka haɗu da turjiya kana suka janye daga wuraren kiwa arewacin ƙasar. Kwararru a ma'aikatar tsaron Birtaniya sun ce hare-haren na ci gaba da ƙaruwa a kudu da gabashin ƙasar ne domin buɗe hanya tsakanin Crimea da yankin Donbass. Rasha dai ta kwace yankin Crimea ne a shekarar 2014. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira farmakin da kai hari akan fararen hula bisa ganganci. Kana yana sa ran duniya za ta dauka kwaran mataki akan abin da ya kira laifin yaki. A jiya Asabar, ministan tsaron Jamus Christine Lambrecht ta jaddada shakkunta akan sojojin Jamus za su ci gaba da aiki da suke yi a Mali a lokacin da take jawabi akan zalunci da ake aikatawa a garin Moura na kasar Mali yayin da take rangadi a kasar. Gwamnatin Mali mai rinjayen sojoji ta ce ta tubar da mayakan jihadi a Moura, amma ministar ta ce ta shaidi wata tattaunawa a kafar yaɗa labarai da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch tana cewa sojojin sun kashe fararen hula. Wannan ce gwamnati da za mu taimaka mata, Lambrecht tana tambaya bayan wata ganawa da sojojin Jamus a arewacin Gao, a cewar ma'aikatarta ta tsaro. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian shi ma ya bayyana shakkunsa akan bayani da Mali ta yi game da abubuwan da suke faruwa a garin na Moura. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Iran ta faɗa a jiya Asabar cewa ta aza takunkumai akan wasu Amurkawa 24, ciki har da tsohon babban hafsan soja George Casey da kuma lauyan tsohon shugaban kasa Donald Trump Rudy Giuliani, watanni da tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 ta citira. Kusan duk mutanen da aka ambato sunan soja ma'aini da suka yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump da ita ma ta kakaba takunkuma a kan jama'an Iran da suka hada da 'yan siyasa da kuma kamfanoni kana ta janye Amurka daga yarjejeniyar nukiliyar Iran da wasu manyan ƙasashen duniya. A wata sanarwa da kafofin labaran ƙasar suka buga, ministan harkokin wajen Iran ya zargi Amurka wanda aka kakaba musu takunkumai da suka hada da manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasa da taimakawa ƙungiyoyi da ayyukan ta'addanci akan Iran da kuma muggan ayyukan da Isra'ila ke aikatawa a yankin kuma akan Falastinawa. A ƙarshe, daga rumfar kasuwa da ke wajen birnin Paris da ta shafi shekaru 40 tana gudanarwa, Yvette Robert ta gano wa idanunta yadda tsadar kayayyaki ke ƙara yin sama a lokacin da zaben shugaban ƙasar Faransa da kuma mayar da zagayen farko na zaben yau Lahadin mai cike da tankiya ga shugaba mai ci yanzu Emmanuel Macron.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Karewa maganin nan kallo magani ne na itace saiwa ce karkashin kasa ake turota ba fa yan dabaru aka yi ba a ji kokala da tsaya
amma sauraron wannan shiri na kasuwa a kimiki dole gani nan a kasuwar AYA farkon shigowa Abuja da zalika wannan gurin kuma yana dab da fadar shugaban Najeriya ne wato Aso Rock wannan kasuwar kusan duk abin da mutum yake nema zai iya samu kama daga kayan abinci wayoyi da sauransu ina tare da waɗannan ƴan kasuwar Beguna ko za ka bayyana mana sunanka?
Sunan Muhammad Gwani.
Yawwa daga jin Gwani ai ka san mutanen Borno ne. Gwani faɗa mana irin nau'o'in hulunan da kuke sayarwa nan.
Tunda akwai wanda shi 25,000 ma, akwai wanda muka sayar da shi 7,000, akwai wanda muka sayar da shi 6,000, akwai wanda muka sayar da shi 3,500 ma. Kala kala ne hulunan.
Irin zanna da ake kira tangaran din ne ta 25.
Eh shine 25 muke sayar da su. Akwai zanna kuma wanda muke sayar da su kanana akwai wanda muke sayar da 13, 12 haka su ma akwai su. Akwai kuma da manga yan Cameroon 7,500, 8,000 su ma akwai. Akwai minista kanana akwai na 7,000, saura akwai na 5,000 ma haka.
Wato ne abin da yake bani mamaki za ki ga hula ga tunan da duk sunanta zanna amma kudin za ka ga da bambanci.
Da bambanci kowanne. Kwaliti nasu ma daban-daban ne kowanne su.
Ku kuce dinka hular ko ana dinkawa ne a kawo muku sayar?
Ana dinkawa dai, ana kawo muna saya. Mu da kanmu sai mu je ko mai dubure mun je sai mu saya mu dawo.
Dan abin da zan so na sani an ce kamar Abuja manyan mutane sun fi so su je an ce musu hula naira 50,000 ne 80,000 ba ka ba sa ganin darajar hula.
Wannan haka akwai ruwa nan mutanen ma. Akwai mutanen da an kace musu 10,000 ma a wannan hulunan za ce musu wayannan kananan hulunan 50,000 60,000 haka su suke so suna cewa. Amma mu saukin su wanda muke sayar da su yayi sadan shi. Mu sayar shi 25 haka su ne kawai.
Wato yi mana ɗan 25 ɗin ne su yi an ce musu in ba an ce musu 50 ɗin ba sa ganin darajar su.
Hakan ne. Gaskiya hakan ne.
Faɗa mana shin ana samun ciniki kullum ko yanzu ba ku je hannun jama'a?
Ciniki ne don ya ragu da kamar ba irin na da ba ne. Yanzu azumi ban Allah da za a yi ciniki amma yanzu cinikin ba kamar irin na da ba ne gaskiya ya ragu. Hannun mutane yanzu ba kamar kowane ba ne a kuyar da kudi gaskiya.
Allah ya bada sa.
Amina.
Kamar dai da ku sani lokaci muna kawo wannan magani yau ma gashi Allah ya dawo da mu. Da wannan magani na itace wanda ake jikawa da ruwa kamar haka. Ana shafan
nan bangaren mai shaida magungunan gargajiya ne naga kuma wannan kasuwar ta AYA naga ya dace na zanta da shi dan shi ma bangare ne na musamman malam ku za ga wata mun sunanka
sunana Muhammad Nazifi Kano mun jibar
faɗa mana naga ita tuwa kike ta sayarwa kai ana tsisi da kaya ga masu turare ga masu kayan waya kai kuma ita tuwa kike sayarwa
ai ita ce da mice wanda ya samu asali daga wajen caji wanda ogan mu ne kadai ke tauro shi buhu wanda ake jika shi bangaren sanyin mara da amosa ne kumburin ciki
wannan maganin yaya yake naga itatuwa ne a tsaure a leda kuma ka ce ogan ku ne waye ogan nan ku
ogan mu ne Muhammad Sani Kano waje
kuma me yasa dun Najeriya ba a samu sa sai an je hashtag
ba kowanne kasa ake samu kalar sa ba amma a waje dan caji ana samun sa sosai
to faɗa mana ya naga kuma kamar maganin ba tsada kana sai da shi kamar kyautarwa ma
ya ce kan ya jami tsada kadan mai albarka ka gane shi sa muke sanin naira 53 naira ɗari kuma komai bamu nema marasa ba Allah ya wadata mu a hakan ma da kake gani
shin to faɗa mana ka san maganin Bature ana cewa ko a rubuta a ce sau biyu a wuni ko sau uku ko kuma ga dai tsarin yadda za a sha shi har ƙarshe ya ko magungunan ku suke
shi maganin gargajiya wannan dai fannin wanda na sani namu kenan ka gane gaskiya tsime ne zaka iya kama kwana goma kana sha tsuma shi ake jika shi ake ma'ana kenan
shin ba taɓa kawo muku karar cewa in an sha maganin nan ana samun matsala ba
ba wata matsala sha Allah bangaren mace mai ciki ma mai dan yawan ciwon mara muna cewa rika an jefa ɗan kanwa
yanzu daga nan wayannan ɗan kuɗin da nake gani ga sunan dai ga naira 100 ga naira 50 yanzu haka kake hada har
ba kalan kuɗin da babu ana kuma ga insha Allah wani ke gama wannan cinikin ayo na same shi dan wannan buhun da kake gani cikowar ne kat da wannan itacen
gani nan kuma a bangaren inda ake saida turare kala-kala malam ku za ka gabatar mana sunanka?
Sunana Yusuf Muhammad.
Malam Yusuf faɗa mana nau'o'in turare da kake sayarwa a nan.
Gaskiya akwai nau'o'i daban-daban kala-kala da nake da su a nan.
Mana akwai na ga akwai har da almiski ma da ake labarin sa ga wani na itatuwa da
sauransu. Shi wancan na ita turaren wuta ne wanda ake sawa a daki. Su kuma wannan normal tare wanda ake yi a jiki ake shafa a jiki sai kuma wancan shi almiski sai kuma irin wannan na addu'a su kamfani da dan duwala da binta sudan.
Yawwa to bari mu fara da almiski din nan. Shin shi almiski anan ana samun sa a Najeriya ko sai daga waje ake odarsa?
Eh gaskiya daga waje ake odarsa. An kawo shi nan mu kuma muna sa shi a irin wannan kwalban ne.
Wato ana kawo shi a wata babbar jarka ce ana rabawa ko kuma da waɗannan ƴan kwalabe kanana dama suke zuwa kamar haka?
Eh akwai wanda yake zuwa asali a irin wannan kwalba ɗaya dogo haka, sannan kuma akwai wanda yake zuwa a gwangwami haka, mu kuma mu muke sa shi a irin wannan gajeriyar kwalba.
Wani abu da watakila masu sauraro waɗanda suka shekara kamar 50 zuwa 60 sun ji kayan baci binta sudan. Ni ma kaina na san shekaru da dama nake jin labarin. Ina nuna min turaren binta sudan
ne ba? Turaren binta sudan ne dan kana?
Shi ne binta sudan. An haɗa shi da sunan sudan ya nuna daga sudan ake kawo ake nan?
Eh akwai ɗan sudan akwai ɗan kamaru ma. Sannan kuma akwai ɗan Najeriya.
Akwai binta sudan akwai Miss Faris. Ina jin ka san wani turare shi Miss Faris.
Ta gaskiya ban da shi.
Faɗa mana menene shi turaren binta sudan din nan ko bintu sudan bint wato yarinya ƴar sudan kenan. Ya nuna mata ne kaɗai ke amfani da shi ko kuma shi wani turare ne na musamman?
Eh shi wani turare ne na musamman wanda ake addu'a da shi. Da kuma baya ana sa shi ma a jiki haka. Yanzu kuma ya koma yawanci irin masu addu'a ne suke amfani da shi.
Irin wurin nan kenan na dare?
Yawwa, amma da gaskiya yanzu ba kowa ke sawa a jiki ba.
Saboda yanzu ko shi ne ake kira turaren aljanu ne da ake labari da
mu? Eh shi ne duk masu irin wannan harkar da suke amfani da shi.
Faɗa mana yanayin shi wai ni duk turaren da ake da su da ake shayarwa akwai turare wanda ake yin sa a nan Najeriya?
Eh to gaskiya a dai irin wannan wanda nake da su ban ga wanda yake Najeriya ba, amma akwai na Dubai akwai na Saudiya haka duk ina da su, amma su Najeriya sun fi irin na Fesawa ne haka. Amma inda irin wannan na madaran turare ne su ba su da na da na abu nan sai dai wanda ake kawo musu daga waje.
Akwai wata al'ada ta masu turare yin suna yawo ba irin ka nake magana wanda watakila ka kama kasa kana zaune a gode ba, za ka ga kamar suna ba da ke turaren suna fesa wa mutane kamar kyauta-kyauta.
Eh wannan al'ada ne ta mai turare don ba ko ni din ma ina yi duk wanda ya zo guna ina yin haka. Al'ada ne ta mai turare kusan kowa ma yana yin irin wannan ko yana shafa ma ko kuma na saya ne sai ya dan fesa ma haka na fesawa ne. Na wannan dai kuma sai ya dan shafa ma kaji ƙanshin sa.
Wanne ne turare a nan mafi tsada, wanne ne mafi araha?
Eh to gaskiya a nan mafi araha sai dai in wancan turaren wuta.
Wanda ake kunna masa wuta a sa shi a kan wani abu a daki. Wato farashin nake so na ji naira kaza da naira kaza.
Akwai har na 20,000 haka su kuma a can 200 ne, kaga ai da bambanci sosai.
Shi kuma wannan malami harkar POS yake yi harkoki irin na tura kuɗi din nan, waɗannan sun zama su ne bankuna da yanzu ake da su a ko'ina, ba sai mutum ya tashi ya tafi banki ba, kawai zai zo ya mika ko ya mika katinsa a bashi canji ko a masa transfer. Malam ku za ka gabatar mana sunanka?
Na'am, sunana Musa Uzairu.
Musa, faɗa mana a takaice yadda wannan harka ta POS wato harkar tura kuɗi ko karɓar kuɗi take gudana wacce ba sai ka je banki ba?
Muna gudanar da ita ne kamar yadda aka tsara mana, saboda wani lokaci za ka samu banki haka da layi ATM akwai layi, to irin gurin haka sai ka zo POS za ka samu akan lokaci. In za mu cire maka ne akwai ɗan abin da mu sawa a kai, a ci za ka tura mu wanne sai za ka iya kawo a sai a tura.
Wato kuna ɗan ɗaura 'yan riba, a ci misali mu ce yana so ya karɓi 10,000 daga wajen ku, naira 10,000 nawa ne 'yan ɗan lada da ake ba?
Da mu cika mu caje ka 300-200, amma daga kan naira 1,000 abin da ya kai 500 naira 100.
Ya wajen turawa fa in kawai zuwa ne na ba da kuɗin ina so a turawa wani akwai bambancin caji ne?
Eh to ba bambancin caji tsakani sosai, sai dai bambanci mu yawan kuɗinka da kai a taho da shi. shine nan ne zamu kai je maka cewa ga abin da zaka ba mu
wannan wata sabuwar nasara kenan da aka samu a Najeriya birni da karkara inda ake wannan harka ta POS masu raro daga nan kasuwar AYA dake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a madadin ita Maryam Dauda dake kula da wannan shiri daga Washington DC Nasiru Adamu Elika yake cewa mu zama lafiya Nasiru Adamu Elika yake cewa mu zama lafiya
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
En wana masu sauraro barkamu da warhaka sunana dai Reverend Fadanu Bala dake nan Ecclesiastical Our Lady of Perpetual Health Catholic Church. A yau ina so yi mana tsokaki ko kuma yi mana gargadi akan muhimmancin zaman lafiya. A wannan lokacin ibada lokaci ne da ya kamata mu yi addu'a ga Allah domin ya kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da dukkan duniya baki daya. Yayin da muke ta fama da tashin-tashin wanda ya kunshi rashin zaman lafiya na bangaren siyasa addini da kabilu a daidai wannan lokaci kuma na ibada ya kamata mu yi azumi mu juyo ga Ubangiji mu roke shi gafaran zunubanmu da dukkan inda muka yi kurakurai muka kuma haddasa rashin zaman lafiya a duniya baki daya yadda shi Ubangiji Allah sai mana jin kai ya kuma gafarta mana kurakuranmu kamar yadda aka bayyana mana a littafin Annabi Ishaya sura 52 aya 7 take cewa me yafi wannan kyau a ga manzo yana zuwa ta kan duwatsu dauke da albishir mai dadi labarin salama yayi shelan nasara ya cewa Sihiyona Allahnki sarki ne mu yi kamar kaunar juna kamar yadda Allah ya kaunace mu idan mun kaunaci juna kamar yadda ya kaunace mu za mu yi tafiya a cikin kaunarsa salama kuma da dawama a gare mu bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimi da alherinsa yadda za mu yi zaman salama a tsakanin mu
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar Apollo Apollo wani nau'i ne na ciwon ido dake yaduwa sakamakon wasu kwayoyin cuta da suke shafar idanu. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zelani Abubakar Isa dake aiki a asibitin tarayya na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Jama'a barkanku da wannan lokaci.
To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar Apollo.
Cutar Apollo dai kamar yadda aka sani shine ciwon ne wanda kwayoyin cuta da ake kira viruses suke jawo ta kuma takan faru lokaci zuwa lokaci saboda annoba to haka takan faru amma ba kowane lokaci ba kuma kamar yadda aka ce wayannan kwayoyin cuta viruses sukan yadu daga mutum zuwa mutum mafi yawa idan akwai kusanta tsakaninka da wanda zaka yada ma ciwo wannan ciwon zai iya afkuwa ya sami wanda ka yada mawa kamar ta shan hannu gaisa da hannu da dan uwa ko kuma mutum ya murtsuka idon shi ya kuma yada ya taba wani abu ko hannu kofa zuwa bayi mota ne a shi yasa duk idan mutun yana da wannan ciwo ya riga ya bayyana yakan yadu da sauri saboda imma ta kusanci na al'umma mu'amala ita take sa ciwon ya riga ya yadu
to likita wato dai za a iya cewa cutar Apollo cuta ce da take da saurin yaduwa to a lokacin muna yara zaka ga an ce duk mai yin Apollo ko kallo kuka hada ba wai irin kuka kalli juna haka ma za a iya kamuwa da cutar shin da gaske ne
dan ka kalli mai Apollo ba lalle ne idan ka kamu da ciwon Apollo ba sai dai in akwai mu'amala ta kusanci shine zai jawo
to likita menene alamun cutar Apollo
alamun cutar Apollo na farko ido zai yi ja akwai hawaye mai yiwa ya ci gaba da yin kwantsa ko kuma idon ya kumbura mutum zai ki ganin haske yawa da zaran ya takalle abu da yake da haske ido zai fara hawaye so sune waɗannan dai mafi yawan da kuma kaikayin ido wani lokaci ido zai kaikayi shi ma so waɗannan dai sune a gaba gaba wajen alamomin da zai sa ko alamomin a ciwon Apollo ya riga ya zo asibiti yana neman magani saboda waɗannan abubuwa
to likita musamman ma da kai bayanin cewa cuta ce da take zuwa a matsayin annoba to shin kamar wani yanayi ko kuma lokaci aka fi cin karo da wannan cutar misali lokacin sanyi ko zafi ko hunturu
yawanci lokacin hunturu ne lokacin akwai iska da kwayoyin cutar za a yada ta cikin sauri saboda iska yawanci yafi afkuwa lokacin hunturu
to likita shin misali mutum yayi mu'amala da mai dauke da wannan cutar takan dauki kamar kwana nawa ko sati nawa ko wata nawa kafin ta bayyana
yawanci ciwo ne da in ba mafi yawan lokuta ciwo ne da zai iya tafiya koda ba kai komai ba amma abubuwan da mutane ke yi shike haɓaka ciwon ya zamanto da ƴan illoli kamar amfanin da mutane ke yi na su sa su fitsari su albasa din su maganin gargajiya wasu su ce a sa nonon uwa wasu su ce ai wannan waɗannan ababen da ake yi suke sa ciwon yake yaduwa da kuma kaikayin da ake mutum yake ji mafi yawa mutum ya dauko toilet paper ko tissue paper ya ci gaba ya ce zai sa idon shi ya share hawayen ko ya kaikaye idon wannan ka dauko toilet paper wanda baka san tsaftata ba ka sanya ga ido so kwayoyin cuta kuma suna nan dama abin da ake bukata kenan su farfado so waɗannan abubuwan suke jawowa matsaloli da kuma yawan sosa idon ko kaikaye idon hannunka ka taba wani abu can ka zo ka saki sawa ido kai wannan abin da ka zo ka sa ka debo kwayoyin cuta ka saki karawa banda waɗanda dama idon yana tare da su ga kuma waɗannan viruses kuma suna sa dama garkuwar jiki ta yi laushi saboda zaran garkuwar jikin mutum ya yi laushi waɗannan viruses bacteria nau'i ne su ma na wasu kwayoyin cuta wanda dama suna nan a ido suna nan kowane lokaci sai su samu dama kaga ido ya fara yin kwantsa amma normal Apollo baya jawowa kwantsa sai dai jadin da hawaye da kaikayi da sauransu da rashin iya tolerating haske
to likita kamar cutar daga cin da ta kama mutum ne mutum zai fara jin alamomin za ta bayyana ko kuma takan dauki lokaci kafin ta bayyana a jikin mutum
a cikin awa 24 zuwa 48 kwana ɗaya kenan zuwa kwana biyu ka samu contact da kwayoyin cutar lalle mutum zai fara jin alamomi amma ciwo ne da in an samu magani insha Allah a cikin kwanaki 5-7 komai zai washe amma dai abinda dama ake magana shine tsaftar hannu tsaftar idon da daina sa abubuwan da za su iya jawo matsala ga ido maganin gargajiya da sauransu nau'insu duk ya kamata mutum ya guji wannan
musamman ma da kai maganan cewa ita cutar Apollo tana zuwa ne a matsayin annoba shin idan aka fara ta tana da rigakafi
eh to a dai yanzu ba wani rigakafi da kungiyar lafiya ta duniya ta yi don saboda Apollo rigakafin kawai shine tsaftacewa tsaftar hannu tsaftar ido da kuma idan mai Apollo ya kamu da wannan ciwon ma zai je asibiti ne mai maganin da ya kamata a bashi shikenan abun zai zo ya wuce ba wai lalle ya jawo wata matsala ba
musamman ma in ta shigo a matsayin annoba a Najeriya yaya yawan masu kamuwa da ita a lokacin da ta fara ko kuma a lokacin da ta shigo
yana da wahala mutum da ba wani in ba wani kididdiga aka je aka yi a ce ga yawan mutanen da za su kamu da shi ba sai dai mutane saboda yawan mu'amala yau mutun yana Bauchi misali gobe ka ji shi a Lagos gata ka ji shi a Yola so shi kada yana da Apollo kage lokaci daya ya tafiya da ya data shine abin da yasa cikin karamin lokaci kankanin lokaci sai ke ga mutane da yawa sun kamu da ciwo
to musamman ma idan ta fara a matsayin annoba me ya kamata mutun yayi ya kare kansa daga kamuwa da cutar
tsaftan hannu tsaftan fuska tsaftan ido shikenan ba wani abu da zai same ka da zaran ana ta annoba saboda kamar yadda nace misali kai shakin hannu kai musaba da wani ko ka taba kofa da mai ciwon Apollo ya taba idon shi ya taba kofa kana tabawa kai ma zaka kamu kuma da yake abu ne mai kaikai ciwo ne mai yawan sa mutum ya kai hannun shi zuwa ga fuska so in mutum a lokacin akwai wannan annoba mutum ya kokari ya kara kyautata tsaftar wanke hannu da wanke fuska da kuma guje ma tabbatan abubuwa wanda ba su da tsafta a wannan lokacin in dai mutum ya kiyaye tsaftar hannun shi da fuska da jikin shi ba wani alama da ciwon Apollo zai same shi
na to likita misali cutar idan ta kama ko kuma mai dauke da cutar idan ya gano yana da ita kuma ya garzaya asibiti har ya fara yin magani shin akwai yiwuwar zai iya yada ta ga makusantan shi waɗanda suke kusa da shi
idan kwayoyin cutar suna kan kaifin su koda kana sa magani kai da kake da ciwon zaka iya yada ta har zuwa lokacin da kwayoyin cutar za su zamanto da maganin da ake badawa ba wai viruses din ake badawa magani ba dan saboda su viruses din kaman yanda muka ce ba wani magani guda ɗaya da zaka ba su ka kashe su a'a amma kwayoyin cutar da suke biyowa baya na bacteria shine yawanci ake bada magani don a kashe su dan su ce ya jawa illa ga ainihin idon da kanshi sa'annan kamar su hawaye da yake jawawa da su jadin duk wadannan akwai magungunan da zaka bada su wa'annan duk su tafi yawo amma kwayar cutar da take sa Apollo ita kanta ba wai ita ake treating a asibiti ba saboda ba ta da wani magani da zaka bayar kace ka kashe wannan virus din
masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas anan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailani Abubakar Isa sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya da fatan kuma za a jaddada tsafta musamman ma fa'idanun nan Hausa suka ce wai a rashin ido mutuwar tsaye mu huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kama sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya.